sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a biyoyihausa.com ko sashin hausa.com kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a kuma sun Ghana ma sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Saleh Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan hana wani taro da kungiyar makiyaya ta shirya na mi yace Allah a jihar Enugu da hukumomin jihar suka yi daga Jamhuriyar Niger muna da rahoto sako matan nan da yan ta'adda suka yi garkuwa da su biyo bayan biyan kudin fansa muna da shirin ciwon ya mace da sharhin jaridun Kamaru zamu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka farko ga labaran duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo Hukumomin Myanmar sun sake tuhumar hambararren shugabar kasar Aung San Suu Kyi a karo na biyu. Matakin da ake ganin zai sa ta ci gaba da kasancewa tsare har zuwa wani lokaci da ba a sani ba. Bayan wata ganawa da suka yi da alƙalin kotun, lauyoyinta sun faɗa wa manema labarai a jiya Talata a Naypyidaw babban birnin kasar cewa an tuhume ta ne da laifin kare dokar takaita yaduwar cutar COVID-19 da aka saka a kasar. Da farko an tuhumi Suu Kyi da laifin mallakar na'urar magana ta tafi da gidanka. Ita dai Suu Kyi tana karkashin daurin talala a gidanta da ke babban birnin kasar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a wannan wata. Shi ma shugaban kasar na asali Yoon Win Myint na karkashin hukuncin daurin talalan ne. Masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi sun datse babban titin da ke gaban babban bankin kasar a birnin Yangon duk da cewa akwai motocin sojoji da aka jibge a wurin. Shugabannin kasashen G-Sahel sun kammala taron su na shekara-shekara a jiya Talata a birnin Njamena inda suka tattauna hanyoyin da za su bullowa kungiyoyin ta'addancin da suka addabi al'ummomin iyakokin kasashen Mali, Niger da kuma Burkina Faso duk da dubban sojojin da kasar Faransa ta girke a wannan yanki da sunan yaki da ta'addancin. Daga yamai ga rahoton da Suleiman Muni bar mai aiko mana.
Bayan tantaunawa ta tsawon kwanaki biyu, taron shugabannin kasashen G5 Sahel ya sake jaddada aniyar ci gaba da yakin da aka shafa shekaru 8 ana kafsawa da nufin murkushe kungiyoyin ta'addanci a yankin Sahel. Dalili kenan shugaban kasar Chad Idris Deby mai masaukin baki ya kuduri aniyar aika wasu karin dakaru sama da 1000 zuwa iyakokin Mali, Niger da Burkina Faso, lamarin da tuni ya fara daukar hankalin masu sharhi akan sha'anin tsaro irin su Al-Qasim Abdurrahman.
Ita G5 Sahel kinnan aikin ta muhimmi shine wajen maganar ta yaki talauci da samar da ayyukan yi da abubuwan yi da maganar tattalin arziki ma na yankin. Saboda ita maganar soji daga baya ne take zawa, amma idan yanzu maganar sojin ita ke daukar kashi 80 cikin 100 na abin, watakila shi yasa har yanzu abin ke da sauran a cikin mushi, tunda bangaren da aka yi ba da karfi kanshi na soji watakila ba shi bane ma ya hidacewa a bisa halin da ake ciki.
Shugaba Emmanuel Macron na Faransa, wani ya halarci taron ta hanyar bidiyo, ya ce rundunar sojan Barkan za ta ci gaba da aikin tsaro a wannan yanki kafin a nan gaba a dubi hanyoyin janye wani rukuni na waɗannan askarawa kimanin 500,000 sannan a hankali. Sai dai wani mamba a kwamitin 'yan majalisar dokokin kasashen G5 Sahel bugo da ƙari mamba a kwamitin tsaro a majalisar dokokin jamhuriyar Niger, Honorable Hama Asa, na ganin lokaci yayi da majalisar ɗinkin duniya za ta sakarwa kasashen yankin Sahel ragamar gudanar da wannan yaƙi kamar yadda aka sha nuna bukata a can baya.
Ya kamata a duba wannan shahi na 7 wanda ya kamata shi ba da ƙarfin gwiwa ga kasashen waɗanda suke cikin yaƙi kamar yadda ake duka sauran duniya ana taimaka musu, to ya kamata kasashen Sahel wannan kwamiti na majalisar ɗinkin duniya ya taimaka ma waɗannan kasashe namu saboda su hita cikin wannan ƙangin yaƙi. Don mun sani sojojin Chad da sojojin Niger sun shahara lalle bisa ga aikin yaƙi, yau abinda suka jira a basu kayan aiki.
A shekarar 2013 ne kasar Faransa ta girke sojoji a Mali da zumar murkushe 'yan ta'addan da suka tare a arewacin kasar, kafin daga bisani wasu kasashen yammacin duniya su shiga wannan yaki da sunan ɗauki ga sojojin kasashen yankin na Sahel. Sai dai shekaru 8 bayan kaddamar da wannan yaki, alamu na nunin abin na kokarin gagarar kundila. Kore yake wata mashiya na cewa kungiyoyin ta'addancin sun fara kaura daga wannan yanki zuwa gabar tekun Guinea da Senegal. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, ƙarshen labaran duniya kenan.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Hukumomi a jihar Enugu sun hana kungiyar Fulani makiyaya miyati Allah wani taro da suka shirya yi a jihar. Shugaban kungiyar miyati Allah a yankin kudu maso gabas, Alhaji Gidado Siddiki, ya bayyana halin da ake ciki. Ga rahoton wakilinmu Alfansos.
Suleiman Balarabe tsohon kwamishinan 'yan sanda ne da kuma mai sharhi kan lamuran tsaro, kuma yana mai cewa tun farko akwai matakin da ya kamata kungiyar ta dauka don ta samu amincewar hukuma.
Abin da ya kamata dama shi chairman na miyata Allah na maso gabas shi ne ya rubuta takarda wanda za a kai ofisin chairman na local government, sanar da shi cewa za a yi taro na kungiyar miyata Allah kudu maso gabas rana kaza lokaci kaza a wuri kaza. Dan chairman ya tura mashi reply shi zai aiki ko a yi taron ko kuma akasin haka. Shi chairman yana da dama ya ce ya ba da izini a yi ko kuma ya ce a'a saboda yanayin tsaro kaza 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 ne ya ba da tunan da za a gane cewa kada ba ga kowanne yana da haka. Shi can da ya rubuta chairman yana da haka a ji a fayi tun akwai fala aikin gwamnati ana magana ne da document ko mai abin da za ka yi akwai record aiki. Shi ma an yi ta ba shi ansa kuma in ya ba shi izini ne a rubuce shi ma yana da shi a fayi. Daga baya ba za a zo a ce chairman ya ce a'a kamar yadda shi chairman ya faɗa a yanayin tsaro. To amma kuma in an duba da abin da shi taron ya ce jadawali a kai na taron, shi chairman ka ga zai iya ba da yardar sa a yi wannan taro. Amma an wata canja jadawali kuma kaga nan ba chairman kuma yana iya ba da shi ma na shi a kasan haka. Kuma dama dalilin ba rubuta takardar ai shi ma dan chairman ya tura ma area commander, tura ma DPO, ya tura duka wa'yansu wa'yanda suka jagoranci tsaro na wannan wuri kuma a tabbatar da tsaron ya kama a kasashen wannan taro nasu.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Daga jamhuriyar Nijar mun samu rahoton nasarar samun kubutar da matan nan da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a kan iyakar kasar Najeriya bayan biyan kudin fansa. Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni na dauke da rahoto.
Matan nan da aka yi garkuwa da su akan iyakar Niger Nigeria a garin Kalmalau ta karamar hukumar mulkin Ilela cikin jihar Sokoto tarayyar Nigeria kilomita 3 kawai da jamhuriyar Niger. An kukutar da su bayan an biya kuɗi tsaba Charles naira miliyan 2 kamar yanda ɗaya daga cikin makusantan mutanen da aka sace ya mini ƙarin bayani.
Asa Kalmalau lokacin da an tafi da su gaskiya kan ma cikin bakin ciki. Bayan isha'i miliyan 2 an haka musu, an hada musu jarkan mai, an sai musu taba sigari kwali, an ka hada musu da shi, sannan sun hada da an haka musu wannan kuɗin, sun haka sun cika daidai, sannan sun kai ma wannan wanda ya tayi amsa wannan mutanen, sannan sun kace mai to ya tayi wajen ciya kaza, su mai waya su mai abin ga har ya kai daidai wurin da ya zo da wurin ya abin ga ko da ya zo iske sunan ya zo ya to da su, mun zo mun iske su lafiya limi satin kuma koshin lafiya gaskiya ba abin da abin ga gaskiya wannan abin.
Matan da aka sace a makon jiya bayan maharan su bakwai dauke da manyan bindigogi sun share lokaci suna barin wuta bakin gidan mijin matan wai domin tamnar tsakkowa don ayata ji tsoro, ma'ana su tsorata mutanen garin don hana su kawo agaji a lokacin da suka afkawa gidan mijin matan. Lamarin da ke kasancewa na farko a garin Kalmalau ya sa garin fadawa a wannan lokacin a cikin yanayin irin makoki. Yayin mutanen Kalmalau suka ji da sako matan da ɗan bindiga daɗi suka yi garkuwa da su, wannan ita ce tambayar da na yi wa 'yan uwa makwabta da sauran mutanen garin Kalmalau.
Mun yi ma Allah godiya, mun samu gajaraba da Allah ya kawo muna, kuma cikin ikon Allah ya dan kawo mu da sauƙin ta. Abu na farko mun ji daɗi, mun yi horin ciki da Allah ya dawo mun da waɗanga bayan Allah lahiya cikin ƙoshin lahiya. Abin da muka yi horin ciki ga waɗanga bayan Allah in har masu shiryuwa na Ubangiji Allah ya shiryar da su. Bayan haka mun yi horin ciki da Allah ya dawo da su lahiya, babu wani kwalzane, babu taɓi, babu tsuki, babu wani zagi. Matan wannan su biyu sun dawo cikin ƙoshin lahiya, ba wata matsala wallahi. To cikin ikon Allah dai mun dai sulhu tsakanin mu da su, kuma Allah ya taimaka mu tsakanin mu da su wanda dai bai taka karya ba. Allah ya sa ga ako mu shiga ciki ne, kuma sannan su ma bayan Allah ne, yadda muke bayan Allah, Allah ya shirye shi mu, shirye shi su gaba ɗaya.
Mun ji bakin cikin wannan abin, kuma mun ji horin ciki da Allah ya saka su waɗannan matan cikin ƙoshin lafiya.
Sunana Mustapha Shehu Kalmalau. Mun yi farin cikin sako su, duk wanda an kace makwabcin ka ne to ya zama dan uwa gare ka, saboda haka lokacin da aka kama su mun yi bakin cikin kama su, kuma dawar da an kai da su mun yi farin cikin dawar da su.
Har yanzu dai an bindiga dai na ci gaba da cin karan su ba babbaka a wannan yankin, duk da matakan aikin sawar kai da matasan garuruwa daban-daban suka shiga don hana irin wannan lamarin afkuwa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kara Shafa, ana sauraron muryar Amurka ne da shiri na musamman daga nan Abuja. Ga Aisha Ma'azu da shiri na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu. A ci gaba da duba akan maudu'in da muka fara tattaunawa a kai makonni biyu da suka gabata, yau za mu duba yadda masana halayyar ɗan adam suke fassara alaƙar da ke tsakanin uwa da tarbiyyar yara da yanayin halin tsaro da arewacin Najeriya take fuskanta. Mun karɓi baƙuncin Hajiya Aisha Mu'azu da Hajiya Maryam Gundu, masana halayyar ɗan adam da kuma Hajiya Balaraba, shugabar matan Hausa Fulani ta yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yi sauraro lafiya. To Hajiya Balaraba, mecece mafita ga yanayin da ake yawan samun yara suna tashi ba da iyayensu mata ba? Ya ba wa mata da ya aura a cikin gida. Da yi ba, kuma duk abin
abin da yake tunani wallahi mace ta wuce nan ba zai yi bane sai kina ta mace kiga an ciwo ɗan uwar ki fuska an sake ki kuma dubo yaya domin ya shafa ruwa annan ma ya faru daga ƙarshe muna ji muna gani ake kukan yayan ake jallaza mu shi ko miji bai da baki ciwo mu da muka je muka yi magana ƙarshen ta sai da muka zo muka samu ana nema za a yi jamba da mu saboda mun ga gaskiya mun faɗa kuma kwanan nan an yi irin haka kuma yarinyar aka dora mata talla matar uban ne ta dora mata tallan kuma aka je aka yi mata fyaɗe daga ƙarshe abin da aka zo ana ta surutu to ai dama yarinyar ta saba ne ai dama uwar ta ma abin da ya sa kenan aka rabu da ita alhalin duk wannan magana ba gaskiya ba ne kwata-kwata saboda haka duk wani abin da mutum zai yi to ya gaya wa kansa gaskiyan cewa tarbiya a gidanki duk wani wata ƴa mace da take alfaharin cewa an saki kishiyar ta a gurin mata ƴaƴa ni a wurina ba wayo ba ne wayan banza ta yi mu ba ta da riba ko mun daren da ya shi kuma ɗana mijin ya tuna fa bai isa ya raba wa'innan ƴaƴa da uwarsa ba kuma dole wata rana sai sun koma hannun uwarsu.
To Hajiya Aisha, a mahangar ilimin halayyar ɗan adam, mecece alaƙar da ke tsakanin rashin kyautayi tsakanin ma'aurata da tarbiyyar yara?
Babu wanda yake so a nuna mishi yatsa a ce kai ne baka tarbiyyar da ɗanka ba ko kuma ƴarka. Kuma wannan ba wai arewacin mu bane ba kawai gaba ɗaya. Gaskiya zan ce most culture suna da wannan mentality ɗin. Kin ga already mace an san ta da zaman gida. Ai ita a gida take namiji shi yake fita ya je nema. Ko ba haka ba. So ana expected mace ke zaki tarbiyyar da ɗa ko zaki ke zaki tarbiyyar da ƴa. Shi kuma zai fita ne ya nema. Not knowing kowa da irin tarbiyyar da aka mishi a gidansu kuma kowa da irin tarbiyyar da yake so ya madansa. Uba in kana so ɗanka ya tashi to be a responsible person zaka tashi ka tashe shi sallan asuba. In kuma Christian ne in addu'an da kake yi duk addu'an da zaka yi zaka kira ɗanka kuyi wannan addu'an tare da shi. Ka dinga mishi fadakarwa a rayuwar yau da gobe. Ka dinga nuna mishi how to be a better person. Kuma nuna mishi nan ba kawai zaka fada a baki bane. Ka treat uwarsa with respect and with love and with care. To shi ma haka zai ce ubana is a loving and caring person and I would love to grow up to be like my father. Mutane da yawa zaki ga ƴaƴansu sun ce I want to be a pilot. I want to be a lawyer. While ubanka ba pilot bane, ubanka ba lawyer bane. Uwarka ba pilot bane ba, uwarka ba lawyer bace ba. Wasu kuma su ce doctor saboda me yasa. So which means you don't want to be like your parents. But in kin duba wannan abin da yara suka fi cewa suna so su zama. Wanda yake so ya zama pilot. Ya san cewa pilot ba zaman gida bane. Which means you want to move away from your parents. Masu cewa kuma suna so su zama lawyers. Su ne kuma zaki gansu. Ina so in karba ma wasu right din su saboda me yasa saboda sun ga one or two things that they are not happy with. Ai duk yaran da kika ga ya fito ya zo ya ce miki I want to be something in na girma. Ki bincika ki gani dole akwai abin da ya gani da yasa yake so ya zama wannan abu.
Hajiya Maryam, mecece alaƙar rashin tarbiyya da rashin tsaro da muke fuskanta kuma ina mafita?
Tarbiyya tana samu asali ne daga wajen iyayen yaro. An ce ka nema ma ƴaƴanka uwa ta gari tun kafin ka gansu. Haka ita mama ce ki nema ma ƴaƴanki uba na gari tun kafin ki same su. To wannan idan aka samu dacewar iyayen sun kasance masu tarbiyya ne to zaka ga sun yi iyakacin kokarinsu sun tada yaransu bisa ga wannan aqidar ta tarbiyya da suka samu su ma daga wajen nasu iyaye. Idan aka yi rashin dace iyayen ba su da tarbiyya to idan baka da tarbiyya ba zaka iya ma ƴaƴanka tarbiyya ba. Sannan abu na biyu ilimin addini da kuma al'ada suna taimakawa wurin rage ta'addancin da ya yi mana yawa a ƙasarmu. Ta yaya za a yi ilimi su rage waɗannan ta'addanci? Na farko shi ne idan yaro ya samu ilimin addini ko kuma ya samu ilimin zamani za ka ga ya kasance rayuwar shi ta ginu a kan wannan ilimin zai iya samun tarbiyyar da za ta sa ba zai aikata wasu ayyukan asha ba. Sai abu na biyu muhallin da aka haifi yaro ko kuma inda yaro ya yi rayuwa lokacin da yake tasowa musamman shekara tsakanin 1 zuwa 14 waɗannan shekarun sun fi komai hadari a rayuwar yaro ko mace ko namiji. Yaya tarbiyyar mutanen da suke rayuwa da su a muhallin da suka girma suka rayu me suka ga yana faruwa a wajen iyayensu ko kuma makwabtansu ko kuma abokansu na makaranta shin wane ne yaron ka yake rayuwa da shi wane ne abokan yaronka. So da yawa yaronka kana kokarin kai mishi tarbiya, amma idan yana fita yana haduwa da yaran da su basu samu tarbiya ba, sai a gurbata maka da tarbiyar yaro. Misali, sai kaga iyaye sun bar yaro ya je hutu gidan waɗansu waɗanda basu san irin tasu tarbiya ba, basu san irin tasu al'ada ba, yaro sai ya je ya koyo halaye na banza wanda kai baka san su ba, kai ba halinka bane, ba tarbiyarka bace. To duk irin waɗannan ya kamata a ce mutane sun kiyaye, sannan kuma yaro a tabbatar cewa ya samu ilimin addini da na zamani, sannan ka san wane ne abokan shi, ina yake zuwa, me yake kallo, musamman wayoyin nan na zamani, harkar na'ura na internet din nan, hanyar sadarwa, shin me yaranmu suke yi a kai? Ya kamata mu fahimci shin me suke ciki, akan wace tarbiyya suke, shin za mu miƙa ma duniya tarbiyyar yaranmu ne, ko kuma mu za mu yi abinda Allah ya dora akan mu? Kallon talabijin akwai shirye-shiryen da ba masu kyau bane a rayuwar yaranmu, kuma muna barin su suna yi, muna miƙa musu waya mai internet suna yin yanda suka ga dama, bai dace ba. Duk irin waɗannan hanyoyi ne na bata tarbiyyar yara. So maganar ta'addanci kuma zaki ga yawanci waɗannan waɗanda suke harkar ta'addancin ba su samu tarbiyya ba, saboda zaki tarar da su kije an ce na sha gani interview da aka yi da ƴan ta'adda, zaki ji wani ya ce an tambaye shi kai me addinin ka, sai ya ce musulunci, ka iya sallah, ya ce ban iya ba, ka iya azumi, ka iya me, duk sai su ce basu iya ba, saboda mi babu ilimi. Jahilci yayi yawa, jahilci yayi kakagida a cikin jama'ar, sannan kuma kila su ma basu samu tarbiyya bane daga wajen iyayensu. Idan famu yaro bai samu tarbiyya ba daga wajen iyayen shi, babu yanda za a yi shi ya kasance mai tarbiyya. Ko ya ga wurin kallace-kallace ya koyi ɗabi'un banza, ba yanda za a yi ka kiyaye shi daga harkar asha, sai dai in Allah ya tseratar da shi. Shekaru 20 ko 30 ko 50 da suka wuce, idan aka ce za a sami dan musulmi ko bahaushe yana irin wannan ta'addanci, mutum sai ya rantsuwa da Allah ya ce ba gaskiya bane, wannan abun ba zai taɓa faruwa ba ko a cikin mafarki.
Ciao mai sauraro, a nan za mu dasa aya a yau, sai kuma zuwa makon gobe ikon Allah, mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu, Hajiya Aisha Mu'azu, Hajiya Maryam Gundu da Hajiya Balaraba, sai wanda ya daidaita mana sauci Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam.
Zauren matasa, don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba ɗaukan ba filata ne, ba komai ba ne, abi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
To wallahi su sani waɗanne ƴaƴan talakar da suke ko uwan su, wata ran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Uwal Garba da sharhin jaridu daga Kamaru.
Wannan makon ne jaridan Identity Hanga ita kuma tayi mana sharhi ne a farkon shafin ta cewar wasu kasar jamhuriyar Kamaru ta fara sanya kafar wando daya da masu neman hana ruwa gudu ta bangaren yaki da cin hanci da karɓar shawa da gwamnatin take yi a faɗin kasar. Sai kuma jaridan Mutation Hanga ita kuma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta fara kwasan matasan kasan ayyuka su 25,000 don rage masu zaman kashe wando a faɗin kasar. Sai kuma jaridan Cameroon Tribune an da ita kuma ta zagunta mana cewar masu dauke da makamai a bangaren ƴan awara kasar jamhuriyar Kamaru sun halaka waɗansu sarakunan gargajiya guda uku, babu gaira babu dalili. jaridar economy ita kuma ta ce hukumar sufuri na zirga-zirgan jiragen sama Kamerko suna ci gaba da tattaunawa da kamfanin jirgin sama na Air Tunisia domin ƙara haɓaka bangaren ayyukan bulaguro tsakanin ƙasashen guda biyu. Sai kuma jaridar Emergence ta ƙasar Kamaru an da ita kuma ta ce ministan ruwa da ƙarfin hasken wutar lantarki na ƙasar Kamaru Mr. Gaston Elendu Esomba ya gana da Director General na kamfanin hasken wutar lantarki na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Eneo da sauran masu fada a ji a wannan bangaren domin ganin yadda za su yi su tabbatar da cewar dole ne su yi kokari na ƙara waɗansu sinadarai domin ƙarfafa hasken wutar lantarki a faɗin ƙasar baki ɗaya. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da garin Lusail ta arewacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Ana yanzu kuma ta rubuto mana cewar gwamnan jihar Borno ƙasar tarayyar Najeriya injiniya Babagana Zulum ya ziyarci sansanin yan gudun hijira na ƙasar tarayyar Najeriya waɗanda suke jibbe a tsibirin Minewawo su sama da 9,800 anda yan gudun hijiran suke buƙatan komawa garuruwansu na aihuwa. Sai dai Babagana Zulum din ya gana da takwaran aikinsa gwamnan jihar Marwa mijin Yawa Bakari kuma sun tattauna irin matsalolin da yan gudun hijiran suke fuskanta kana waɗanda Boko Haram suka raba su da mahallinsu yau sama da shekaru 10. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta jingine tare kuma da fara shirye-shirye na kawo ƙarshen yarjejeniyar bayar da mafaka da gwamnatocin ƙasashen El Salvador, Guatemala da kuma Honduras a matsayin mataki na farko na cin mafiyayyen ƙawance da haɗin kai a yankin kamar yadda shugaba Biden ya shimfiɗa. Yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu tare da ƙasar Guatemala a 2019 ta amince Amurka ta tura bakin hauren ƙasashen El Salvador da suka ketara kan iyakar Amurka daga kudanci su je su fara neman mafaka a ƙasar Guatemala. An kuma rattaba hannu akan irin wannan yarjejeniyar da El Salvador da Honduras amma ba kai ga aiwatar da ita ba. Manufar dokar shugaban ƙasa ta ranar 2 ga watan Fabrairu ita ce ƙirƙiro wani tsari dalla-dalla a yankin wanda zai magance matsalar ƙaurar jama'a ya kula da batun ƙaura a arewaci da kuma yankin tsakiyar nahiyar Amurka tare kuma da samar da yanayi mai kyau na tantance masu neman mafaka a kan iyakar ta Amurka. Danyin fayya ce a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata sanarwa wannan matakin ba yana nufi an buɗe bakin iyakokin Amurka ba ne a yayin da muka dukufa ga samar da hanyar samar da takardun zama 'yan ƙasa da sauran damarmaki a yankin. Amurka ƙasa ce da ke da iyakoki da dokoki waɗanda dole ne a aiwatar da su. Ya kuma ƙara da cewar mun kuma himmatu ga samar da lafiyayyen tsarin tantancewa ga duk wanda suka iso bakin iyakarmu. Amma duk waɗanda suke ƙoƙarin zuwa taɓa rauniyar hanya suna sa kansu da iyalansu tafiya da ka iya kasancewa da matuƙar haɗari. Gwamnatin Biden na da imani cewar akwai hanyoyi da suka fi dacewa na magance matsalar bakin haure a yankin da gwamnatocin ƙasashen Amurka za ta ɗaura a kan kyakkyawar dangantaka da goyon baya da take samu daga gwamnatocin don kawo ƙarshen matsalar ba tare da saka su cikin mawuyacin hali ba, musamman a wannan lokaci na annobar COVID-19. Sakatare Blank ya ƙara da cewar salon da za mu yi amfani da shi zai ci gaba ne da tallafawa tsare-tsaren ƙasashensu a ƙarƙashin faɗaɗɗen shirin samar da kariya da kuma mafita a yankin da haɗin gwiwar sauran ƙungiyoyin jin ƙai na ƙasa da ƙasa. Amurka ta himmatu ga magance musabbabin ƙaura na dole da kuma ƙaurar da ake yi ba bisa ƙa'ida ba da suka haɗa da daƙile cin hanci da rashawa da tafka ta'asa tare da sauke nauyin da ya rataya a wuyanta na kare 'yan gudun hijira da aiki tare da ƙawayenmu don samar da damarmaki da makoma mai kyau ga mutane da al'umma a faɗin yankin. Sharhin muryar Amurka kenan na yau. wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka, ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.